sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, assalamu alaikum. Jama'a Ali ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Za mu dubi wani bincike da masana a Jami'ar Pittsburgh na Amurka suka yi akan cutar kanjamau ko kuma sida. Salihu Garba zai gabatar da darashin tayi. Kuma albarkacin wannan wata na Ramadan, za mu dubi muhimmancin zaman lafiya.
Barkamu da warhaka. Isra'ila da Senegal sun gyara hulɗar diplomasiyya tsakaninsu da ta katse bayan da ƙasar ta Afirka ta Yamma ta haɗa kai da wasu ƙasashe wurin tallafawa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadahi da gine-ginen da Yahudawan ke yi a yankin Falastinu. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall a Liberia a wurin wani taron ƙolin ƙasashen ECOWAS ko kuma SADC. Isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta maido da ofishin jakadancinta a ƙasar Senegal, wanda zai baiwa Isra'ila damar zama mai sa ido a ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU. Senegal da New Zealand da Malaysia da kuma Venezuela ne suka tallafa wa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Disamba, wanda ya buƙaci Isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukanta na mamaye yankin da Falastinawa ke kyaucin zaton cewar zai ƙaru a cikin ƙasarta mai cin gashin kanta. Netanyahu ya sauya matsayinsa a kan Senegal da New Zealand, amma ya ce Isra'ila har kwanan gobe ba za ta yi hulɗar diplomasiyya da Malaysia da kuma Venezuela ba. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunan harin da ya yi sanadiyyar asarar rayuka da yammacin shekarar jiya Asabar a birnin London, inda mutane 7 suka mutu, wasu 48 kuma suka jikkata. ISIS ta bayyana ɗaukan alhakin kai wannan hari da jami'anta na birnin London suka kai a shafinta na labarai ta yanar gizo, wato na Amaq. Direban wani wata babban motar ɗaukan kaya ya ce ya afkawa masu tafiyar ƙasa a babban gada na birnin London. Mutane 3 da suka sauko a cikin motar sun soke mutane da dama da ke cin kasuwanci a wurin. Sakataren harkokin cikin gidan Birtaniya Amber Rudd ya faɗa a jiya Lahadi cewar ‘yan sanda sun kyautata zaton mutane 3 da suka harbin, su kaɗai ne suka kai wannan harin. Amma dai ‘yan sandan sun gaggauta bazuwa suna farauta ko kila za a samu wasu masu hannu a wannan harin. Tuni dai aka kama mutane 12 tun daga daren Asabar ɗin. Yanzu gwamnatin Birtaniya ba ta shirya ɗage matsayin barazanar ta'addanci a cikin ƙasar daga matsakaici zuwa mai tsanani ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata duniya ta daina yin amfani da siyasa a wurin yaƙi da ta'addanci. Ya yi nuni da mummunar harin da aka kai a birnin London, ya sabunta kira ga kotuna da su tabbatar da umarninsa na hana ƙasashe guda 6 masu yawan musulmi shigowa Amurka. A furce-furcensa na shafin Twitter, shugaban na Amurka ya yi alƙawarin taimakawa Birtaniya, kuma ya soki magajin birnin London da ya ɗauki matsayi mai tsauri a kan yaƙi da ta'addanci. Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewar ya kamata mu daina sa siyasa kuma mu mayar da hankali a kan aiki na tsaron al'ummarmu. Ya ce idan muka yi wato ƙaifin tunani, idan ba mu yi ƙaifin tunani ba, wannan al'amari zai ƙara ta'azzara. Ya kuma yi walgi ga magajin birnin London Sadiq Khan, wanda aka zaɓe shi akan wannan mukami a bara, kuma shi ne musulmi na farko da aka zaɓa a matsayin magajin birnin mafi wato girma a cikin ƙasa ta yammacin duniya. Babban jam'iyyar adawa a Cambodia ta taka rawan gani a zaɓen ƙananan hukumomi a jiya Lahadi, wanda ke yin barazana ga Prime Minister Hun Sen da ke riƙe da mulki. da yake sanar da sakamakon zaben majalisar dokokin kakakin jam'iyyar adawan Yim Suvan. Ya ce jam'iyyar sa ta lashe kashi 46 cikin 100 na yankunan da aka kada ƙuri'a, wanda yayi sama da kashi 30 a cikin 100 da ta samu a zaben kananan hukumomi a shekaru 5 da suka shuɗe. Suvan ya faɗa a wani taron manema labarai cewar wannan wata gagarumar nasara ce ga jam'iyyarsa ta Cambodia National Rescue Party. Wani dandalin labaran gwamnatin ƙasar ya ce sakamakon da suka fara fitowa na nuna jam'iyyar adawan ta lashe kashi 1 cikin 3 ne na yankunan da aka kada ƙuri'a. A ranar 25 ga wannan watan Yuni ne za a bada baki ɗayan sakamakon zaben a hukumance. Jami'ai a Pakistan sun ce sojojin yaƙi da ta'addanci sun lalata wani wuri da ake zaton babban tungar 'yan ƙungiyar ISIS ne a yankin kudu maso yammacin ƙasar, inda aka kashe gagarumin wato 'yan ta'adda 12. A wata sanarwa da sojoji suka fitar a jiya Lahadi na cewar samami da sashin tattara bayanan sirrin ƙasar ya auna inda 'yan bindigar suka ɓoye a lardin Mastun mai yawan tuddai a cikin gundumar Balochistan, kana an yi musayar wuta na sama da awa 2, inda aka raunata sojoji 5 ciki har da manyan hafsoshi 2. 'Yan ta'addan sun ɓoye a cikin duwatsu suna tsara dabaru da kuma shirya ayyukan ta'addanci a Balochistan. Sanarwar sojojin ta ƙara da cewar wannan aikin da ya nasara ya daƙile ayyukan 'yan ta'addan a cikin gundumar musamman a babban birni Quetta.
Wannan labarai sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Masana kimiyya a Jami'ar Pittsburgh na Amurka sun kirkiro wani sabon bincike da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan da za su kawar da ƙwayar cutar kanjamau daga jikin wanda ya kamu da ita. Jinyar da ake bayarwa yanzu suna rage yawan ƙwayar cutar a jikin mutum zuwa matsayin da ba a ganin su. Duk da haka, wasu ƙwayar cutar kanjamau kan ɓoye su yi lamu, suna shirin sake kunno kai idan mutum ya daina jinyar da yake yi. Abokin aikinmu na sashen Turanci, Joe DiCapua, shi ne ya tsara wannan rahoton. An samu ci gaba sosai wajen jinyar kanjamau, domin kuwa da can duk wanda ya kamu da cutar tilas ya rika shan ƙwayoyin magunguna har 30 a kulle yoman, al'amarin da ke tattare da aibu. Sai gashi kwanci tashi aka ce ba wuya wajen Allah, yanzu duk mai fama da cutar ƙwayan magani ɗaya kurun shi zai sha a rana. To amma a yayin da magungunan jinyar kanjamau suna sa duk wanda ya kamu da cutar ya gudanar da rayuwarsa kamar na kowa, har yanzu babu maganin wannan cuta. Ƙwayar cutar kanjamau kan ɓoye ne cikin ƙwan halittar da ke kare bani Adamu kamuwa da cututtuka da cikin ƙwaƙwalwa da kuma wasu fannoni na jiki. Sannan kuma sai an yi gwaje-gwaje masu tsada na tsawon makonni 2 kafin a samu sakamakon gano ƙwayar cutar a jikin wanda ya harbu da ita. Sai gashi yanzu kuma masana kimiyya a Jami'ar Pittsburgh na Amurka sun ƙirƙiro sabon binciken da za a gudanar cikin sauri kuma babu tsada da ake kira TZA. Wannan bincike kan gano ƙwayar halittar kanjamau. A cikin mujallar kiwon lafiya ta Nature Medicine aka wallafa sakamakon wannan bincike. Haka ne, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da darashin ta yi, a saurari wannan waka ta cutar kanjamau.
Ciwon kanjamau ya addabe mu, duk mu kara kanmu Allah ya taimake mu shawara gare ni zo ku ji bayani kan jama'u ciwon ya zama fama sai ku rage yawo guri na papa in ka dangwale shi kara salasa kai da yan uwanka sai ku yi ta fama to fa yau zalama ta zama yawa kabaro iyali nan kara bauta in ka ga mata sai kai ta faman ke je yake manake zona an in ta zo gurin sa sai ta fara cewa
sanni me kira na ni za ka bani gashi ina sauri waya ta bakati zani in yi shampo mai na fina kare an koya ta mini bani da kosisi
sai ce ki shari in ba ta kudi ne nawa ne zan baki din ma'aikatan nan ni ne ogan su kin ga mota ta ke ina da jirgi can kasa American na zuba shari Germany Switzerland duk ina da jari lamba kamfanin mu an hada da zero zero mauya addabe mu duk mu kara kanmu Allah ya taimake mu ka guji abin da kuda zai fika masu sana'a banza su tago ka dan sa'idawa za su warware ka kun san wani dan gidan wani rannan na ga ya fada rangaranga kan jama'u ciwon ya zama fama mugun ciwon ne je ebo ran da ya ci su sai zo fasace ni ne rakon da kin kokota janye bana banga banga
to madalla lokaci yayi da Salihu Garba zai gabatar da darashin tai
kudi akashe su ta hanya mai kyau
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 amma babu sa shashanci ba kana babu sa sakarci ba kudi akashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
masu sauraron mu marhaba da shirin da rashin tayi wanda ni Salihu Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC Yau za mu karkata akalarmu zuwa bikin baje koli da aka yi a Jos babban birnin jihar Plateau inda aka nuna abubuwan da matasa suka sarrafa. Ga abin da shugaban makarantar da ke koyar da harkokin kasuwanci da ke Jos, Ezekiel Gomos, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya bikin ya faɗa.
Wannan wato dandali ne na yan kasuwa kanana, wato mutane da suke kasuwanci da kerawa da ababen jari gaba daya ne muke ci da house the turanci small and medium enterprises kenan an ta an cire wannan dandali ne su zo su nuna abin da suke da shi kuma su nemi taimako daga gwamnati fannin kaman bank of industry wato banking bada rance na masana'antu da banking agriculture da su ITF da duk wannan agency na federal government suke taimaka ma masana'antu to suna ka tara su aka hada su anan aka ce to zauna tare su ga me ke damun kananan masana'antu me damuwanku kuma ga wayannan agency na federal government din ya za su taimaka muku in kun ji ba an baza abubuwa da yawa da muke rishi Allah ya abrukanta da plateau da shi daga na gona da na kira da kike kirawa yara ma suna kira har wani yaro ma kira tractor duk ga sunan dai muna gani
wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ta kasance a wurin bikin ga kuma abin da ta tsinto mana
to me kake kirawa
a zo mun nan ba ai zuwon kanmu bane mun zo mu wakilci kasuwar mu ne akwai abubuwa da dama wanda muna yi wanda idan ki gashi ya gane miki zan iya fada miki wasu wanda gashi wannan da abin da ke gani oven ne wanda zaki iya baking din cake da wasu abubuwa wanda shi wannan oven din mun sa shi ya zama zaki iya amfani da shi da gas ko kuma ki amfani da risho ko kuma ki amfani da gawayi duk zai muke amfani ya dependent ga yadda abin da kike bukata. Wannan kuma popcorn machine ne wanda ake yin gurguru, wanda yake ana yin shaka da dama gurguru da abubuwa. Wannan kuma abun baking din cake ne, ya danganta size by size, like yana da yawa haka. Wannan kuma abin da kaji suke shiga ciki su yi kwai ne. Wannan kuma abun abincin kaji su ne. Can ga gongonaye wanda ake sarrafa a yi biredi, da kuma su gongonaye yin cake, da kuma abubuwan kofa wanda yake iya sa kofa ta budu da sakata, wanda dole sai da shi za a yi kofa a gida, da dai sauransu dai duk da dama duk muna yi. Wannan dai at least kadan ne muka.
To me ka kera?
To anan mun kera tractor ne, tractor noma ake ana amfani da shi a yi noma, ana amfani da shi kuma a yi shukin dankali. Shi tractor kuma za a yi amfani da shi a yi girbin dankali da shi.
To wani zai yi mamaki ya kai ka kera wannan tractor?
To wannan kerawan mun nema karafuna ne a kasuwa, mun zo mun yayyanka su zuwa shapes da sizes da muke so, sai mun hahada su tare don mu kera wannan tractor. Wayansu parts kuma da za ba mu iya kera da kanmu ba, mun siya daga kasuwa sai mun hahada su. Kamar misali su tire da su engine din, a yanda muke yanzu ba mu iya kera ba, so mun siya su kawai daga kasuwa sai mun hada su tare.
To amma lokacin da kake shirin kera wannan, me kake burin cimma?
To mun shirin wannan abun nan don mu taimake manoma. Masu noma suna noma da hannu sosai, kuma gaskiya muna neman da zamu rage musu wannan wahala. Wani manoma zai so ya shuka hasi babban gona, amma don shi kadai ne bare yayin duka ba, so muna neman yanda mutum daya zai yi babban gona kuma mu rage mashi wahalan nan.
To gashi ka zo wajen wannan baje koli, me kake niyan cimmawa a nan gurin?
To yanzu dai mun zo nan don mu nuna ma duniya ga abun da zamu iya yi, kuma ga inda za su iya taimake mu.
Sunana Abubakar Shaibu Abdullahi Narkuta, ma'aikacin Baduku. A da can kamar yadda aka sani, abin da ya shafi fata shine ayi siddin doki, ko ayi walki, ko ayi salka, wato kamar zabuwa na ruwa kenan, da kuma bate, da kuma kayan ado na rawa, da sauransu irin raca da lage, da kuma tsirkiya da dauran abubuwa haka, duk irin na da kenan wannan. To kuma abin sai yana ci gaba, idan har ana iya leather jackets lokacin Turawa, da musamman da ake zuwa Turawa da suke Najeriya sosai, da ai ana musu leather jacket ana jacket din fata, ai musu wando na fata, ai skirt na fata, fatari muna yi na fata. To abin da ana samun ci gaba, kuma idan ana yin takalmi kowane iri ana yi, mun yi da yawa a gurin. Kuma sai yanzu idan masu polo, masu wasan polo su ma suna ana munana sanan takalma. To a cikin ƙarshen wannan ci gaban ya zama har ana iya yin sassan jikin mutum yanzu, ana yin kafafuwa, ana yin hannaye, ana yin harkunne, gashi kuma wannan kenan, kunne muna yi wari da ko dubbin duk ana yi, ko kuma gaba-gabar yatsa, kin ga wannan kan yatsa ne ma kawai dan farcen dan nuna ne na hannun hagu kai yanke. To me shi ba zai hakura ba, eh shi mare in iso zoke din yaware ya tsansa a gansu goma su duka cika ko eh to shi ne isa akai masa wannan. To kuma muna yi daidai kalar jikin mutum tun da fata muke rifewa da shi cikin, dai akwai robar da karfe da aluminium pen ya danganci irin mai amfani da shi, irin girman jikin sa in mai nauyin sa, to ya to ana sa karfuna da sauransu ciki, wanda dan nauyin sa yana nan bambanta da wanda muka sa aluminium na kamar yara da tsoho da sauransu. To haka, to har idan ana yin kamar yadda shi hannaye, kuma ana yin hannu, wuyan hannu ne, a yatsu ne, a ya tafi hannu ne babu, iya gwiwa hannu ne babu, a in ma babu kafada kwata-kwata, mutum shalma ne, an yanke gaba ɗaya ya zama shalma, babu kafada duka kwata-kwata. To ana iya fabricating kafadar, ana yin kafadar kuma sannan sai ai hannun a yanin jikinsa, kuma in ya saka isa riga ka ba ki ga wadai gefen ya tasa ba, zaki ganshi ya level square din da mutum yake, daidai square din kallon ka fada da ka fada mutum, zaki ganshi tsabatsi insha Allah. To haka muke ta yi cikin wannan cin gode Allah. Kuma abun kayan aikin nan duk a Najeriya muke samu, ba kayan waje, locally material din, local material
din masu fatu kenan,
eh fatin da roba ce kawai, kuma roba ana yi ta da akwai kamfanin roba a yanin Kano da suke sol din takalma,
fatin nan na akuya ne ko na saniya ko dai,
ai ba fatin da amfani ta anan ne, ana fatin awaki da shanu da raƙuma, har fatin kwari irin su mesa, kada, guza, damo da sauransu, duk mun amfani da su ana. to zai ga guraren bude ido da yawon bude ido to hadda ma'aikata fatar nan ta hanyar kuta a gargajiyance ake a jeme fatar a gyara ta a rina ta kalar da duk ake so kuma a sarrafa aikin duk ake so a daita a yi jakani a takalmi kuma sannan har ta zo zamanin mun yin kafa yanzu da hannaye to kenji duk inda ake da alaka da harkar fata da jeme ta da sarrafa ta sun jaje wannan kenan sai kuma nan kasa gida haƙiƙa gwamnatocin da suka wuce ma kafin wannan sannan anan kuma gida filato an ba wa wannan kamfanin bronze medal tagulla kenan ko an ba shi lambar ta tagulla saboda inda yake ye zakara a ainihin harkar abuwa na fasaha da zaka zauna ka zauna a zauna ka kirkira abinda zai burge mutanen duniya
kai da kanka
ba ka je makaranta ko ka gane a takarda tsohon tarihin kakanni da a Allah ya saka maka ilhamar kai abin to kawai to na abuwan to kafan nan takalman nan a kafa da hannaye kusan shekara 18 kenan
kuna
yi amma a cikin yaya da ainihin jikoki ni Abubakar ni Allah ya ba baiwayin haka ni kadai nake yin kafan nan da hannu sai yara da nake koyawa yanzu kanne da kuma yan uwa da suke da ra'ayin abin kuma hakika ina da dan challenge din yan uwa da suke kin mai da hankali su koya din yanzu saboda ina da mutakar wahala in na kama kafa sai in kun uku nayi to wani sai ga warai takalun safiya 5:60 ya karbi kudin sai menene wannan halar banza kawai kuma kama kana fatan Allah ka wani kasa
da fatan matasan da ke sauraron mu za su zabura su kekiro abubuwan da su ma za su yasarwa domin samun dogaro ga kai Zainab mun gode a madadin duk waɗanda kuka je murayensu da Solomon Abu da Chubahiro Dudone da suka daidaita mana sauti ne Salo Grabu ke maku fatan alheri sai kuma ko mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
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 amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe ka kashe su ta hanya mai kyau
wanda sai kai gumi ka sami abinka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau
kuɗe ka kashe su ta hanya mai kyau
a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe ka kashe su ta hanya mai kyau
malan din cinikin da kake do wuya shi da kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
ko ni alhaji sanin
to yanzu kuma ga kadan daga cikin irin ra'ayin da ku ma sauraro kuka bayyana
assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malam fashi ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna Allah hakika irin wannan abin da bawon Allah yake yi muna dai ba ta shawara ne irin wannan abin da bawon Allah yake kokarin ya isar da bayin Allah talakawa a jihar Kaduna to tsakani da Allah ya kamata a ce yana barin irin wannan yana gudana ga talaka saboda ita ma ya kamata ta tashi sai ta taimaka wa talaka saboda harka ce ta siyasa dan idan ba a samun wannan ana samun wannan ga talakawa wasu suna miƙewa sai suna taimaka talakawa ya za a talakan Najeriya talakan jihar Kaduna ya gane ana siyasa wannan shine abin da ya kamata a ce ana barin ba kamata ana tattakurawa ainihin irin waɗannan bayan Allah masu kokarin fitar da wani sako na alhairai ga bayan Allah ba ita ma kokarin za ta tashi tsaye ta taimaka wa bayan Allah assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malam waji ku huta lafiya nagode
assalamu alaikum ina sani makaniki kafin mata ke karamar hukumar gantuwa a jihar Bauchi ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi da taimaka da mutane maganan takin zamani don daminan fa ya kama a taimake mu kamar yadda Allah ya taimake ta sabu daga sani makaniki kafin mata ke karamar hukumar gantuwa a jihar Bauchi
assalamu alaikum sakin Hausa radio America sunana Dallan Mijoja kadara jihar Nigeria ina kira da dan majalisar jiha shi al-Dallamin Bako da don Allah da annabi da Allah ya shigo jama'a da ya danna gudu gudun da yake yi ba zai cike shi ba. Ina kira gare shi ya dawo ga cikin jama'a sun a tafi tare da shi yana kai zargi. Shawaran da zan ba shi kenan, ni ne dan Lamido Jakadara jihar Niger Nigeria.
Yanzu kuma sai muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki albarkacin wannan wata na azumi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Malam Usaini Inusa a ƙasar Kamaru. Da haka da ƴan uwa, dole ne mu koma mu ga mu fuskanci wato rayuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda manzon Allah ya yi rayuwa a ƙarƙashin kafirai da kuma munafikai da sauransu. Babu abin da ya tabbatar da annabta na manzon Allah sai dan san zaman lafiyan shi da kuma san lumana da kuma komai ya mai da shi ba komai ba. Ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsaban san zaman lafiya da son a zauna lafiya, kafirai da basu taka rawa balle ya karya suka ta masa da hankali kan cewa ba zai shiga garin Makka ba. Amma manzon Allah saboda ya bi kowa san zaman lafiya ya ce ya yarda, amma sai yana so su ba shi lokaci yaushe suke so ya zo ya shiga. Saboda haka in ban da san zaman lafiya babu abin da zai ka haka. Manzon Allah ne kuma kasar tasa ce yana da iko yayin abin da ya ga dama, yana da wannan dama inda Allah ya ga dama sai ya aika mala'iku su kwashe mutane su juya su. Amma manzon Allah saboda san zaman lafiya kuma ya nuna mana komai in an bi shi a hankali za a yi nasara, ya nuna musu cewar ba karfi suka fi shi ba, amma saboda lumana da kuma maslaha da kuma irin zamantakewa irin ta manzon Allah ya amurce wa makafirai irin abin da suke so saboda kawa zauna lafiya. Har lokacin da sayyidina Umar ransa ya baci hankalinsa ya tashi, sayyidina Umar ya ce ya ma'aikin Allah ya za a yi mu zo za mu shiga kasam Allah da annabi a ce ba za mu shiga kuma mu yarda mu koma baya ma'aikin Allah, ai gara mu yi duk abin da za mu yi, in mutuwa za a mutu sai mun shiga. Saboda haka manzon Allah ya taba kafadin sayyidina Umar ya ce masa, ya Umar ba lokacin yaki ba ne, akwai lokacin da Allah zai kawo mana nasara. A manzon Allah yake cewa iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Manzo Allah yake nuna masa yana Umar cewar kakka damu lokacin da za mu shiga Makka cikin jin daɗi da annashuwa da nutsuwa yana zuwa, ba lokacinsa bane yanzu, tunda sun ce ba za mu shiga ba mu yi haƙuri mu koma shekara na baɗi ma zo mu shiga. Saboda haka dai wannan manzo Allah yana nuna mana cewar babu abin da ya kai zaman lafiya da kuma maslaha wato jin daɗi a rayuwa.
Allah ya sa mu dace. Ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Isra'ila da Senegal sun gyara hulɗar diplomasiyyar tsakaninsu da ta katse bayan da ƙasar ta Afirka ta Yamma ta haɗa kai da wasu ƙasashe suka tallafa wa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya Allah wadai da gine-ginen da Yahudawa suke yi a yankin Falastinu. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da shugaban Senegal Macky Sall a Liberia a wurin taron ƙolihi na ƙasashen ECOWAS. Isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta maido da ofishin jakadancinta a Senegal wanda zai bai wa Isra'ila daman zama mai sa ido a ƙungiyar tarayyar Afirka ta EU. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunan halin nan da ya yi sanadiyyar hasarar rayuka da yammacin shekarar jiya a sabar a birnin London, inda mutane bakwai suka mutu kana wasu 48 kuma suka jikata. ISIS ta bayyana hakan ne a wani wato shafinta na labarai na yanar gizo na Amaq. Direban wata babban mota ne ya afkawa masu tafiyar ƙasa a babban gadar birnin London. Mutane uku da suka sako a cikin motan sun soke mutane da dama ko da suke kasuwanci a wannan guri. Sakataren harkokin cikin gidan Birtaniya Amber Road ya faɗa a jiya Lahadi cewar ‘yan sandan sun kyauce zaton mutane uku da suka harbi, su kaɗai ne suka kai wannan halin. Amma dai ya ce ‘yan sandan sun gaggauta bazuwa suna farauta ko kila za a samu ƙarin wasu da suke da hannu a wannan halin. Tuni dai kuma aka kama mutane 12 tun daga daren Asabar ɗin. Babban jam’iyyar adawa a Cambodia ta taka rawan gani a zaben kananan hukumomi da aka yi a jiya Lahadi wanda ke yin barazana ga Prime Minister ƙasar Hun Sen wanda ke riƙe da mulkin ƙasar.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin cikiya da ilimi ga kowa ɗan Adam. wanda Yusuf Arande zai gabatar. A halin yanzu kuwa Jami Alice a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya.
This program has come